الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى وأن يمتين رانا الرباء يومنا 24 غوث رمضان هجرة دمود إيدة تريه إلى 40 دبير واندي ذودي دي أكو غوث هدو ميلادية دمود 24 هدو. Gabanin mu dora akan inda muka tsaya a cikin tafsiri, akwai tambaya kamar haka. Wannan yana tambayar cewa me fassara Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, sannan mutum zai iya ringa yin ta da Hausa, ma'ana da yarensa. Abinda addu'a take ni bi Allahumma innaka afuwun, ya Allah kai mai afuwa ne, tuhibbul afwa, kana san rangwame da yin afuwa, fa'fu anna, da haka Allah kai mana afuwa, ka yafe mana, kai mana rangwame. Mutum zai iya yin ta da Hausa, ba laifi zai iya yi, yana zaune ya roki Allah da ita da Hausa ba wani abu, amma a cikin sallah abin da yafi mutum ya yi ta da larabcinta. Amma a wajen sallah yana zaune haka dan ya roki Allah da abin da ake roƙon shi da larabci, ya mai da shi da yaren shi babu wani abu a ciki. Wanda ya ce dan Allah mai hukuncin addu'ar da ake yi bayan sallar shafa'i da wutiri, wacce ake yi a raka'a ƙarshe, dan naji Malam Jafar Mahmud ya ce wannan addu'ar bid'a ce a cikin kasar dinsa na sifar salatin nabi. Na karanta wannan tambaya ne kurin dan dai in gyara, amma gaskiyar magana baka ji daidai ba, ni ko shakka ba na yi baka ji daidai ba. Ba yadda za'i Malam Jafar ya ce addu'ar da ake a wutiri bid'a ce, ba zai ce ba, domin abu ne bayyanan da ya tabbatacce a cikin hadisi, a hadisin Al-Hasan in ban manta ba, Ibn Ali, shi manzo Allah ya koya wa wannan addu'a cewa addu'a da zai yi a sallar shi ta wutiri. Manzo Allah ya ce Allahumma hadina fi man hadaita, Allahumma hadina fi man hadaita, wa afina fi man afaita, wa tawallana fi man tawallaita, wa barik lana fi ma a'taita, وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك. يا دا ابن da bai wuce wannan iya gurin ba manzo Allah ya koya masa, da haka ba yadda za'i malam ya ce bid'a ne. Kila da yana wani bayani baka gane ba, ka koma ka saki saurare, shine abin da yafi, shi yasa na karanta. Ka koma ka saki saurare da kyau, ko dai ya zama dan yana magana akan alkanun da ake yi a sallar asuba kullun. Mun san cewa akwai masu yin alkanud a sallar asuba a raka'a ƙarshe kullum, to wannan malam zai yi bayani ce maka bid'a ne, domin hadisin da ya zo cewa manzo Allah yana yi kullum bai inganta ba. Ibn al-Qayyim cikin Zadul Ma'ad ya yi bayani dogo akan wannan, ko kuma ka ji yana bayanin akan gurbin da ake yin addu'a. Kila malam ya ce ana son a yi ta kafin ruku'u, ba in an dago daga ruku'u ba kamar yadda ya shahara. Tunda alkanud kala biyu ne, akwai alkanud da za a yi don wata musiba ko nazila ta sauka da neman Allah ya yi, to wannan akan yi shi bayan ruku'i, akan yi shi bayan ruku'i, kuma a duka salloli biyar ya halatta a yi alkanud. Kuma wannan wanda muka karanta, wanda manzo Allah ya koya wa jikan shi, to ana yin shi gabanin ruku'i, to kila wannan bayanin yake baka gane ba, kila kuma yana magana tsawaitawa. Akwai tsawaita da ta shahara, liman in yazo addu'ar alqanud yayi tayi kamar ba zai ruku'u ba, kamar ba za a sujjada ba, wannan bid'a ne, bai da asali. In ka duba iya wanda manzo Allah ya koya wa jikan shi, za ka ga ba tafi duka layi hudu biyar ba. Amma da muke gani ana yi a Haramaini, a masallacin Makka na Ka'aba, ko masallacin Madina na Annabi sallallahu alaihi wasallama, ko kasashen Larabawa, ko wasu limaman mu a nan, mutum ya ta alkanud, ya ta alkanud, ya ta alkanud har wanda suke bayan su kosa, wannan bai da asali. Abinda ya inganta ma, in ka duba salatul tarawih ko kiyamu ramadan na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ya kawo cewa galibi ma magabata sukan ƙara wani abu akan abinda manzo Allah ya koyar idan Ramadan ya raba. In Ramadan ya kai 15 abinda ya samu, to galibi anan ne suke dan ƙari akai. To amma dai malamin sun tafi cewa dan mutum ya zo alkanudi ya yi ƙari ga abinda yake ma'ana bai kai ya kawo ba, babu laifi. Dan ya yi ƙari ma'ana ya karanta waccan da manzo Allah ya koya wa Al-Hasan, ya ƙara inna rabbana atina ربنا لا تزغ قلوبنا ادعي ما اسوري سنن kuma wanda bai zo ya tsawaita wuce kima wannan ba laifi. Kana son ka ga bayanin tsawaitawar da hukuncin ta, ka duba du'aul qanut, littafi ne na Sheikh Bakar Abu Zaid, dan karamin littafi ne yayi shi akan addu'ul al-qanut. To a cikin yayi bayani yace idan ya zamana a sallah, sallah ta farilla, wani ya tsawaita sallah, Mu'adh dan Jabal Allah ya kara masa yarda, an zo za a yi sallah ya buɗe suratul baqara yi dogon karatu, wani matashi yana gefe da ya ga sallah ta yi tsawo ya katse ya je ya tashi ya tafi shi, da aka gama aka yi Mu'adh dan Jabal sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa sallah fa kana yi da ka tsawaita, wani ya katse ya je ya yi tashi. Mu'adh dan Jabal ya ce munafiki ne. Suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ce kai me ya faru, ya ce ya rasulullah Mu'adh yana dadewa a gurinka, yana zama a gurinka ya sallar isha tare da kai, mu kuma yanzu ya same mu ya tsawaita mana sallah. Da haka da naga ya tsawaita na katse na je na yi tawa, sai manzo Allah ya kalli Mu'adh ya ce afattanun anta ya Mu'adh. Sheikh Bakar Abu Zaid yake cewa idan ya zama manzo Allah ya ja kunnan Mu'adh dan Jabal akan tsawaitawa a sallar farilla, to ina ga wanda zai zo alkanu. Tunda malamai sabanin da suke a sallah menene yafi, dadewa a tsaye ne yafi ko dadewa a sujjada? Abinda ya tabbata hadisi bawa yana zama kusa da ubangijinsa yayin da ya sujjada, to wannan zai sa dadewa a sujjada yafi ko dadewa a tsaye? Wasu malamin su ce dadewa a tsaye yafi, dan nan ne ake karanta alqur'ani, qur'ani kuma yafi dukkan wani zance a duniya, yafi dukkan wata magana, yafi dukkan wani abin da yazo. Da haka tunda nan ne ake karanta mafificin magana, da haka yafi dadewa yafi akan a dade a sujjada, wasu suka ce a sujjada yafi. Kaga duk wannan ana magana abin da ya shafi karanta alqur'ani, amma ayi alqanu daidai wa daida, ba yabo ba fallasa, ba sai an tsawaita ba ta yadda mutum ya kai har ya gaji, wannan babu wani dalili da ya zo akan wannan. To kila ko wannan ka jima ne yana bayani, almin dai ka kara koma ka saurara, sauraran ka baka ji daidai ba, ka yi kuskuren saurare. Amma addu'ar da ake alqanud asalinta ne yadda ake yin ta ya zo a sunna, kamar yadda na gaya maka ga malami da Sheikh Bakar Abu Zaid, ka karanta du'aul qanud da yawanci ne daban da suke bayani kan sallar tarawih suna ta magana alqanud, sai dai kamar yadda muka sani kala biyu ne, akwai na nazila wanda ana yin shi a duka salloli guda biyar da umarnin shugaba, in shugaba ya bada umarni kamar gwamnan gari ko sarkin gari ya ce jama'a muna cikin annoba, da haka kowa in aka yi sallah limami ku dinga alqanud Allah ya yi mana, to wannan ba laifi za a yi a duka salloli biyar. Ana yi ne kuma bayan an dago daga ruku, amma wannan wanda ake yi a witri ita kuma za a ga manzo Allah ya koya wa Al-Hasan ita, kuma babu tsawaitawa haka da yawa. Da haka limamai yana cikin abin da za su kiyaye kada a dinga tsawaitawa yana wuce kima, duk yadda ka kai da kokarin ka yi addu'a kala. To in dai a wannan babin ne sai ka bar wata addu'a, ba ka iya yin addu'a duka, to shi yasa ka dau jawami addu'a da ta haɗa komai da komai ka yi, irin rabbana atina fid dunya hasana, irin allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina, irin su Allah rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab, suna nan addu'o'i waɗanda jawami'i ne. To in kai su ya wadatar ba sai an tsawaita ba ta yadda mutum zai kai tun yana amin har ya daina kullum ya zama saurare yake da an tsaya a kai. To babu shakka wannan malamai da yawa sun yi tambihi a kai, wallahu ta'ala a'lam. A jiya mun fara kissar mutanen wata alƙarya waɗanda Allah ya aiko musu manzanni, kuma manzannin sun zo gare su sun yi musu wa'azi, amma mutanen nan ba su karɓa ba, sun ƙaryata waɗannan manzanni. Allah ya ƙare su, ya ƙarfafi wannan manzanni da manzo na uku, shi ma da ya zo suka haɗu da waɗancan guda biyun suka zama su uku, suka yi mutanen wa'azi amma ba su karɓa ba, ƙarshe ma suna da awar cewa
ai waɗannan manzanni mutane ne kuma Allah bai saukar da komai ba, dan haka kurin ƙarya suke wa Allah. Su kuma suka gaya musu cewa to Ubangijinmu ya san cewa mu aiko mu akai zuwa gare mu, dan haka da ƙarya muke yi da Allah ba zai kyale mu ba. Amma ku sani wa ma alaina illa al-balagul mubin, ba abin da ke kan mu sai isarwa mabayyaniya, kuma alhamdulillah mun isar. To za mu dora akan aya ta 18 dan mu ji kuma me ya faru. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم أَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ.
Na bayan da waɗannan manzanni suka gaya wa mutanen wannan gari cewa Allah ya san cewa mu aiko mu akai zuwa gare ku, kuma ba abin da yake kan mu na wajibi face isarwa mabayyaniya, kuma mun isar. Qalu, sai waɗannan mutane suka ce inna tatayyarna bikum, haƙiƙa mu mun canfa ku, dalilin zuwan ku mun gamu da wahala. La in lam tantahu, in ba ku hanu ba, lanarjumannakum, tabbas haƙiƙa za mu jefe ku. Wala yamassakum minna azabun alim, kuma azaba mai raɗaɗi za ta shafe ku daga wajen mu. Qalu, sai waɗannan manzanni suka ce ta'irukum ma'akum, canfin ku yana tare da ku. A in zukirtum, dan an tinatar da ku, dan an muku wa'azi, bal antum qaumun musrifun, ku dai mutane ne kullum masu banna mabannata. Anan mutanen wannan gari suna so su canfa waɗannan annabawa. Canfi shine mutum ya rataye samun alkhairi ko kishiya alkhairi da wani abu. A da can sukan yi da tsuntsaye, shi sake kiran shi at-tatayyur, at-tiyara, at-tiyara. Saboda me? Saboda tsuntsu ake yi. Za a ce misali, in mutum ya tashi ya fita da safe, zai yi tafiya ko zai je kasuwa, in ya gamu da tsuntsu iri kaza to akwai alamar nasara, in ya gamu da kaza kuma ba alamar nasara, in ya ji kukan tsuntsu kaza akwai matsala, in ya ji na kaza ba matsala. To irin wannan shine nau'i na canfi. To sai ya zama suna rataye wani abin da zai faru mara daɗi da irin waɗannan abubuwa ɗin. Ce ai tunda kaza yi kuka, tunda muka ji kukan mujiya mun san cewa akwai matsala wannan kwanakin. To su ma waɗannan mutane abinda suke waɗannan annabawa kenan. Inna tatayyarna bikum, ma'ana abinda suke nufi, mu ba mu ga alkhairi a tare da ku ba, ba mu ga alkhairi a zuwan ku ba, zuwan ku ya haifan mana da wahala, ya sa sharri ya same mu dalilin ku, kamar yadda magabata suka fassara. Dan haka sai suka mai da zuwan waɗannan manzanni ya zama canfi. Dan haka suka ce dalilin zuwan ku ne komai ya rikice, dalilin zuwan ku ne muka shiga wahala, dalilin zuwan ku ne kaza. Wannan shine abin da suka gaya wa waɗannan annabawa, wanda ba su ba ma, abu kafin su ma an samu waɗanda suka gaya manzanni irin wannan. Annabi Musa an gaya masa, fa iza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi, in abu mai kyau ya zo, abu mai kyau ya same su ce wannan ai da gare mu ne. Wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'a, in abu mamuna ya same su sai su ce canfi, sai su canfa, ce ai Annabi Musa ne dalili shi da waɗannan mu'minai. Ala inna ma ta'iruhum 'inda Allah, Allah ya ce canfin su wannan abin da yake samun su ba wai daga wajen Annabi Musa bane ko a dalilin mabiyansa, a wani abu ne daga wajen Allah madaukakin sarki. Haka nan mutanen Annabi Salih su ma sun canfa shi da wanda suke imani tare da shi. Haka nan wannan al'umma, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya gaya mana wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah, in kyakkyawan abu ya same su sai ai wannan daga wajen Allah ne. Wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik, in wani abu ya same su mummuna sai to wannan daga wajenka ne, dalilinka ne. Allah ya ce qul kullun min indillah, gaya musu duka daga wajen Allah ne. Allah ne yake tsara komai yake hukunta komai yake tafiyar da komai fa ma li ha'ula'il qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa me yasa waɗannan mutane ba sa fahimtar zance dan haka anan su ma da suka canba waɗannan annabawa sai annabawa suka ga mu cewa tsairukum ba'ku ai canbin ku yana tare da ku ba abinda dalilin zuwan mu da zai zo ya same ku ayyukan ku ne suka ja muku abinda kuke ciki dan haka wannan yake nuna mana canfa masu gaskiya da masu da'awa a ce dalilin su ne wata musiba ta samu matukar akan da'awar gaskiya suke to irin abin da kafiran farko ne suka yi indai mutum ya zo da gaskiya kuma yana kira zuwa kan gaskiya to kada ya damu dan wani ya ce dalilin shi ne aka samu musiba ko tashin hankali wannan an gaya wa annabawa ma domin haka turbar take sunna ce ta mutanen da ba su yi imani ba amma irin waɗannan abubuwa suna faruwa ne daga ayyukan da mutane suke yi da haka anan da suka ce tsairukum ma'akum abinda ake nufi a dalilin ayyukan ku ne waɗannan abu ba wani wanda mu muka kawo muku wannan a in zukirtum dan an tunatar da ku ta ya za'i zai zama mai wa'azi da zai karanta ya ilmantar ya zama shi ne sababin musiba sai dai in ba wa'azin yake ba amma in dai wa'azi ne na gaskiya na hakika karantarwa ce ta gaskiya ta hakika ba za ta zama sababin musiba ba sai dai ta zama sababin ci gaba da samun tsira da samun wayewa a tare da mutane amma in ba ta gaskiya ba ce to wannan ba abin da ba za ta jawo ba bal antum qaumun musrifun ku dai mutane ne masu ƙanna mutane ne waɗanda ba su san Allah ba mutane ne waɗanda suka kauce wa tafarkin Allah madaukakin sarki dan haka wannan duk maganganun da kuke yi ba gaskiya ba ne inda gaskiya ne to ba yadda za a yi wannan abu ya faru domin ba yadda za a yi zuwa da gaskiya ya zama sababin taɓarɓarewa da lalacewa za ka ji wasu cikin mutane a yau sai ka ji mutum ya ce ai da ana zaune lafiya ba rigimar addini zuwan sunna ne ko zuwan wahabiyawa shi ya kawo rigima ake ta cece ku ce cikin addini to me faɗin wannan akwai abubuwa biyu na farko dai bai san tarihi ba duk wanda ya ce a tarihin ƙasar nan a ɗari ko suna zaune ƙalau kafin zuwan sunna to bai san tarihi ba duk wanda ya san tarihi ya san wannan cece ku can yana nan an yi rikicin 'yan ƙabalu da 'yan sadalu rikici ne ko ba ƙarami ba ba ma wai a nan ƙasar kaɗai ba a tarihi ma an samu wannan har ta kai wanda yake ƙabalu baya auren wadda ɗauyar wadda yake sadalu har a wani gurin ana yin kisa to a nan ƙasar ma har rubuce-rubuce an yi ko lokacin da aka zo sunnar ƙabdu ta fara bayyana mutane na yinta ai mun san irin yadda aka dinga raddi ga juna tsakanin ƙadiriyya da tijjaniyya kuma in ka ɗauki littafin za ka ga kalmomi suke amfani da su masu nauyi manya-manyan malaman na nan garin da ake gani jagororin ɗariƙoƙin guda biyu sun dinga raddi ga juna sai ka ga wancan malami ya kira wannan gabi wawa wancan ya kira wancan jahili wancan ya kira a kan wannan matsala haka na in ka koma tarihi za ka ga yadda aka yi ta bugawa a kan abin da ya shafi sadakar uku da sadakar bakwai da sadakar da ake da addu'ar da ake mamacin an gama sallah ba za a ɗauke mai sai an tsaya an yi addu'a Sheikh Muhammad Salga yana da littafi a kan wannan da ya bayanin waɗannan abubuwa bid'a ne har ma yake cewa mun san lokacin da aka ƙirƙire su malamai in ban manta ba na ɓangaren madabu su kuma suna kare waɗannan abubuwa ɗin su ma sun yi rubuce-rubuce duk akwai kuma rubuce-rubuce masu zafi so don haka ita shi sira jayayya tsakanin mutane ko ka ce tsakanin ƙarya da gaskiya wannan wani abu ne tun lokacin da aka samu gaskiya haka lamarin yake tafiya ai duk wanda ya karanta alƙur'ani zai ga daga lokacin da Allah ya halicci annabi Adam ya umarci mala'iku su yi sujjada Iblis ya tawa ya ce ba zai ba ai daga nan maganar jahiliya ta fara kullu habitu minha jami'an kaga Allah ya ce ku sauka ba'dukum li ba'din adu sashen ku yana makiya ga sashi to haka kuma abin zai ta tafiya yana tafiya ba wai da awon sunna bace ta zo da wannan zuwan sunna ne ya sanya sai waɗancan ke gani to bari mu ce bari mu dunkule guri daya bayan a da tsakanin su akwai wannan sira dan akwai wannan jayayya da fadan da martanin a wani gurin ma har zubar da jini ana yi da haka ba na bane sabo sannan na biyu idan ka ga abin da ya shafi ilimi ka ji shiru gari shiru to ba malamai ba ɗaliban ilimi in akwai shi yake jawo ka ga ana samun sabanin fahimta, wannan yace kaza, wannan yace ga yadda abin yake, wannan ya fada wannan, shine alamun cewa ilimi yana motsawa. Amma in ba ilimi, to sai ga mutun yazo kamar irin zuwan malam zirke da yaje garin da yaje, kaga da yaje diyatar da gari ne na jahili, kuma shine malamin mu da hambata ne kada yake iya, da ita yake jan sallah, da ita yake karantar da yara, kuma ya zaman shi lafiya a garin saboda mai garin jahili. Amma ya fara samun kalubale da dan shehu ya zo garin, yaga cewa bai iya komai ba. Daga nan aka fara afwan da dan shehu shine yake zuwa yake jagorantar mutane da mudan hammatan da sauransu, da malam zirke zo ya fara ta masa matsala a cikin garin saboda ya fi shi karatu da menene. To wani sa'in sijad na ilimi, ina magana na ilimi, wani ya rubutu kan wata matsala, wani ya zo ya rubutu ya mai martani ko ya mai gyara, alama ce cewa akwai ilimi, alama ce cewa akwai ilimi. In ba ilimi, to ba ma a gane daidan da ba daidan ba. Da haka zuwan sunna ya zabarar da mutane sun yi karatu. A da can an kazo kasar Hausa, akwai iya da taban da ake karantawa, iya su ne mutum yake dauka ya karanta, kamar in ya karance ya kai makwarar ilimi. Amma yanzu aka samu ci gaba, aka gane cewa ashe ilimin yana da fadi, hatta a mazhaban ma, a mazhaban Malikiya da ake magana, to tana da fadin gaske, ba iya yadda da aka takure ta kan wasu littafai ba. Akwai manya-manyan malamai wanda kuma jigo ne a mazhabar, kuma suna da littafai, kuma ana karanta littafan, da haka sai ilimi ya yadu. To ko ilimi ya yadu, ba da za a yi banna ko wani ya banna kuma a shiru, ba zai yiwu ba. Domin alkawari ne akan malamai da daliban ilimi, Allah ya dauka a tare da su, bayyana gaskiya, su fito su faɗi gaskiya. To ko in wani ya yi banna, to ya wajaba akan duk wanda ya san gaskiya ne ya gyara. Kurin dai matsala guda za ka faɗa shine ya zama kuma wanda bai cancanta ba, ko wanda ba malami ba, ba ɗalibin ilimi ba, kuma ya shigo fagen, wannan kam cuta ce, wannan kam cuta ce. Kuma a baya akwai ta, kuma yanzu ma akwai ta, kuma tana nan da yawa. Dan za ka ji har abin ya kai ka ji mutum yana halatta abu, ko yana ce abu bid'a ne, ko yana ce abu sunna ne, amma alal haqiqa bai kai matsayin ɗalibin ilimi ma, balanta na yazo kuma ya ce wannan abu daidai ne ko ba daidai ba ne. Wannan musiba da akwai ta, akwai ta. Kuma karuwar wannan social media na zamani ya daɗa buɗe abin, ta yadda mutum ma yana gida sai ya zauna ya abin da yake so ya watso cikin mutane, wannan kam akwai shi. Wannan kuma cuta ce da tun da can malami sun koka da ita. Sheikh Bakar Abu Zaid yana da littafi mai suna At-Ta'alu wa Atharuhu 'ala al-'Ilm wal-Kitab, yana bayanin irin wannan cutar ta malintaka, mutum ya zama malami amma ba tare da ya cancanta ya zama malamin ba. Za ka yi takeici ka ji mutum ya zo a mahalli da yake jayayya da wani, ya zo ne a mahalli na jayayya, wai zai kare wani abin da yake kai ko suke kai ko kungiyarsa take kai, amma sunan littafin ma da zai buɗa ya ce ga hujjar shi bai iya faɗa ba. Haka daga wannan za ka ji akwai takeici a ciki, sunan littafin ma balantana ya karanta daidai. To wannan akwai shi, wannan ba wanda yake jayayya. Amma koma bayan wannan kuma abuwa na ilimi, wannan ya rubutu, wannan ya mai gyara, ko wannan ya ce kaza, wannan ya mai gyara, wannan alamu ne na cewa akwai ilimi a cikin al'umma. In ba ilimin haka ba zai samu ba. Da haka duk wanda ya bi tarihi na wannan al'umma, ko da kan zo shi wadan fodiyo zuwa yanzu, zai ga ci gaba aka samu ta bangaren addini, an samu karuwar shigowar littattafai, an samu karuwar wayewa ta ilimi, wannan kam da an samu fahimta ta addini. Akwai abubuwa da yawa da ba addini bane al'umma tana yi, amma a hankali yanzu ilimi ya shiga mutane, an gane cewa abu kaza ba addini bane, abu kaza ba wannan bane, da an bari. Amma kuma a gefe guda kamar yadda na faɗa, ba ma inkarin kuma akwai wanda suka shiga cikin babin karantarwa da ilmantarwa, amma alal haqiqa bai dace su yi ba, dan ba su kai yadda ya kamata su yi ba. Dan haka kuma ta wannan bangaren kuma akwai matsaloli da dama wanda ba wanda yake inkarin su. Dan haka anan waɗannan annabawa da muke karantawa sun tabbatar da cewa duk abin da ya samu wannan mutanen wanda yake ba na kware ba, to da gare su ne ba zuwan annaba bane ya haifar da wannan. Sai Allah madaukakin sarki ya ce ni
wa ta amin arsalnaka lirabbin yas'a la qawmi tad'un musallin ittabi'un man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن الرحمن بكل لا تغني عني شفاعتهم لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون.
نعم الله يتي وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى wani mutum yazo min aqsal madina daga can karshen gari yas'a yana sauri qala yace ya qaumi ya ku mutane na ittabi'ul mursalin ku bi manzanni ittabi'u man la yas'alukum ajran ku bi wanda baya tambaye ku wani lada wa hum muhtadun kuma su shiryayyu ne wadanda aka shiryar ne wa ma liya la a'budu allazi fatarani to me yasa mini me yasa ku wani ba zan bauta wanda ya halice ni ba wa ilayhi turja'un kuma gare shi za ku koma a attakhizu min dunihi alihatan yanzu zan riki wasu ababen bauta kuma bayan shi in yuridina arrahmanu bi dhurrin in Allah mai rahma ya nufi ni da wata cuta la tughni anni shafa'atuhu shay'a cetan su ba zai wadatar min da komai ba wala yunqizun wa ba za su iya ciro ni ba inni idhan lafi dhalalin mubin in hanna bautawa irin wadannan abubuwa haka to babu shakka ni na zama ina cikin mata bata mabayyani inni amantu bi rabbikum usani nayi imani da ubangijinku fasma'un dan haka ku saurare ni ku ji Allah madaukakin sarki yake gaya mana bayan wadannan manzanni sun yi kira sun yi wa'azi mutanen ba su karba ba sun ƙaryata su suna ma kokarin su kulla musu sharri na cewa ai duk ma abin da yake zuwa na rashin dadi a garin nan a dalilin su ne to bayan wannan tabaru sai wani mutum ya ji labari wannan mutum min aqsal madina yana karshen gari ma'ana wannan ya nuna su annabawan da waɗannan mutane da suke muhawara ana tattauna tsakiyar gari ne suna cikin tsakiyar gari wanda galiban tsakiyar gari nan ne gurin zaman shugabanni da waɗanda suke masu kuɗi da hali gefen gari kuma na talakawa ne wanda ba su da hali to ba inda za su samu sai su tafi gefen gari nan ne yafi sauki nan ne ba kowa in saye ne nan ne ba zai tsada ba nan suke samu su zauna to da haka shi wannan bawan Allah daga can gefen gari yazo baya cikin mala baya cikin manyan mutanen gari da suke tsakiyar gari wanda ake ta wannan jayiya da su a malaman tafsiri suna kawo maganganu dangane da sunan wannan bawan Allah wasu sukan ce sunan shi Habib kuma mutum ne da yake aiki yake sana'a ta yin igiya al-hibal kuma mutum ne da yake bai da lafiya yana fama da cuta ta kuturta irin mai yanke gabbai din nan jizab kuma yana da yawan sadaka kullun in yaje igiya abinda ya samu yakan raba shi biyu sadaka da rabi kuma mutum ne mai kyakkyawan tunani haka suke tibata shi wasu kuma suna cewa shi wannan mutumin sunan shi Habib kamar yadda muka bada amma sana'a shi shine kafinta da haka suke ce mai Habibun Najjar mutum ne da yake sana'ar kafinta wasu suka ce a kasaran ne ba kafinta bane yana saida abin da ya shafi nama to da haka wasu ma suka ce baduku ne iskafan ne baduku ne da haka an yi ta maganganu amma kamar abin da muka bada jiya Qur'ani bai ayyana mana sunan shi ba da haka wannan sai mu bar shi cikin abinda Allah bai gaya mana ba duk waɗannan abinda ake hakaituwa daga bani Isra'il zai iya zama haka ne zai iya zama kuma ba haka bane amma babu wani dalili ingantacce sahihi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake sunan mutumin wani anan dai Allah ya gaya mana namiji ne kuma yana zuwa ne min aqsal madina shi yasa anan ma Qur'ani ya fara gabatar da min aqsal madina waja'a min aqsal madinati rajul sabanin can kisar annabi Musa sai da aka fara gabatar da kalmar rajul din waja'a rajulun min aqsal madina nan kuma waja'a min aqsal madina dan Allah maka cewa nan magana fa inda yake din nan tana da muhimmanci mutum ne da yake can gefe yana da muhimmanci wannan sanin wannan dan mutum ne da yake kenan ba kowa ba ba dauke shi da wata kima da daraja ba yazo kuma mutumin nan yayi imani ya riga yayi imani yas'a yazo yana gaggawa ya samu labarin ga irin tattaunawa wanda aka yi da annabawa waɗannan manzanni da Allah ya aiko ga irin amsar da mutane suka ba su shi kuma sai ya ga cewa to a matsayin shi na dan gari duk da dai ba wani bane shi a garin to amma ya kamata a matsayin shi na mumini ya so wa mutanen shi alkhairi dan haka yazo yas'a yana gaggawa qala yace ya qaumi ya ku mutane na yana da kenan jama'a sani shi ma dan garin ne sai ce ittabi'ul mursalin ku bi manzanni anan bai ce ittabi'uhum ba ku bi su tunda yazo ya same su ana ta jahiyya ne inda yazo ya ce ku bi su magana ta fito za a fahimci me yake nabi amma sai ce ittabi'ul mursalin ku bi manzanni dan me saboda ya nuna waɗannan mutanen Allah ne ya aiko su kowanne daga cikin su rasulun minallahi ta'ala da aka fi kira wasu da sifar aikin su wanda a dalilin suke kiran waɗannan mutane yace ittabi'u al-mursalin ku bi waɗannan manzanni waɗanda Allah ya aiko muku ma'ana kuma a cikin wannan akwai ƙara tabbatar da cewa shi ma yayi imani manzanni ne da aka yi kira su da manzanni yace ku bi su ittabi'u man la yas'alukum ajran ku bi wanda ba zai tambaye ku wani lada ba ma'ana yana gaya musu cewa waɗannan mutanen manzannin cikin su ba wanda zai ce ku biya lada ba wanda zai roƙe ku wani abu wanda ya nuna dan adam yana da san abin shi wani sa'in cewa ya kawo dan a gaya masa wani abu na gaskiya zai iya kin gaskiyar saboda wannan abin da zai bayar dan haka sai yake ga musu waɗannan manzanni ba sa neman komai a gurin ba sa roƙon ku ba su komai akan isar da wannan sako wahum muhtaduna su ne masu shiryarwa kuma su ne shiryayyu waɗanda aka shiryar cikin abin da suke kiran ku na bauta wa Allah shi kadai dan haka duk wani abin da ya kamata na ai musu biyayya ya cika manzanni ne Allah ya aiko ko ba sa neman wani abu a gurin ku ba harajin da suka dora muku ba su ce kowa ya je ya kawo dabba ba ko kowa ya je ya kawo kayan gona kaza ko kowa ya je ya ta haraji duk ba wannan kullun suna kiran ku ne ku bauta wa Allah madaukakin sarki suna shiryarwa to dai fadu wannan sai ya zama da kamar mutanen garin sun mana kalubalance shi to kai me yana ka a ciki kai me ma yasa ka yadda da su me yasa ka bi shi ne yake cewa mali ya la a'budu allazi fatarani to ni kuma me yasa ne ni me nake da shi da bazan bauta wa wanda ya halicce ni ba me zai hana ni in kadaita ibada ga wanda ya halicce ni shi kadai kun ga wannan ya nuna cewa mutumin musulmi ne mu'mini mai tauhidi da haka yake ma cewa me zai hana ya bauta wa Allah wanda allazi fatarani sai ya dawo da hankulan su cewa Allah nan fa da nake bauta wa shi ya halicce ni kun ga jan hankali ne ku ma shi ake kira ku bautawa wa ilayhi turja'un kuma gare shi ba za ku koma za ku mutu za a tashe ku za a yi muku sakamako na ayyukanku in alkhairi ne ba za ku ga alkhairi in sharri ne ba za ku gama da sharri kun ga wannan cikin wannan amsar akwai kira zuwa ga tauhidi akwai kuma razanarwa da tsoratarwa cewa ku sani fa za ku koma zuwa ga Allah dan haka ku yi imani ku gaskata sai ci gaba da bayani a attakhidhu min dunihi aliha yanzu na riki wani koma bayan Allah alihatan wasu ababan bauta wannan istifham ne inkari ma'ana kamar yana da cewa ba zan taɓa yin haka ba yana inkari kuma abin ba zai yiwu ba sannan kuma akwai taubih akwai kuma tsoratarwa da razanarwa da nuna cewa abin da suke yi din nan ba daidai ba ne kamar akwai tsawa a ciki yanzu a attakhidhu min dunihi aliha na riko su ababan bauta kuma bayan Allah wannan ya nuna waɗannan mutanen nan suna bauta wasu ababe ne daban suna bauta wasu aliha daban sai ya ce in yuridinir rahmanu bi dhurri idan Allah mai rahma ya nufe ni yayi nufin ya nufe ni da wata cuta me yasa ya kama magana cuta domin wanda yake bauta wani abu ya fi buƙatar abin lokacin da ya shiga cikin wahala da cuta da haka lokacin yanzu akwai mutanen da ba sa kina Allah sai sun shiga wahala kuma yadda mutum ya kai da kangara da saba wa Allah ka lura in musiba ta zo yana kina Allah sai ka je yana wayyo Allah sai ka je yana cewa Allah Allah kaza saboda me saboda yanzu ya fi buƙata a tunanin shi fiye da kowane lokaci to shi ma sai ka ce wato yanzu idan Allah mai rahama ya nufi ni da cuta to waɗannan ababan bauta la ta guni anni shafa'atuhu shay'an ba za su iya ceto na ba to tunda ku ba za su yi amfanar da ni ba lokacin da nake da buƙatar amfani ashe ba ababen bauta bane wanda ya gwada cewa duk abinda baya amfanarwa baya cutarwa bai cancanta abota mai ba to ko ba mai amfanarwa ya cutarwa gabaɗaya sai Allah dan haka Allah ne kadai ya cancanta abautawa waɗannan ababen da suke bautawa yana gwada mu cewa ba su mallakar komai ba abinda za su yi dan haka in Allah ya nufe shi da wani abu ba fa wanda zai yaye mai sai Allah to dan me zai zo ya bauta waɗannan abubuwa dan me zai bauta wannan abuwa wala yunqizun kuma ba za su iya cece na ba su zo su cece ni daga abin da zan fada inni idan in kuwa ni a hakan na bauta waɗannan ababai to la fi dalalin mubin ina cikin bata mabayyani sai nuna in je zai bauta waɗannan gumakan waɗannan wanda ba sa cutarwa da amfanarwa to ina cikin bata kuma batan ma mabayyani inni amantu bi rabbikum fusani nayi imani da ubangijinku wannan magana wasu malami suka ce yana ga ya mutanen ne mutanen garin shi ku nayi imani da ubangijin da ya halicce ku fasma'un ku ji ni ku ji magana ta ku biyayya wasu ma suka ce a'a zai yiwa manzannin yake ga inni ni amantu bi rabbikum nayi imani da ubangijinku da ya aiko ku ya ku manzanni fasma'un ku shaida ku ji ni ku shaida a gurin Allah cewa nayi imani ku ji wannan ku kiyaye ku yi min shaida a gurin Allah da haka suka ce kamar manzannin yake gayawa ibnu kasir rahimahullahu ta'ala yace wannan fassara ita tafi bayyana wajen ma'ana cewa inni amantu bi rabbikum ni nayi imani da ubangijinku yana gaya manzannin ne ya ku waɗannan manzanni guda uku nayi imani da ubangijin da ya aiko ku fasma'un ku ji abinda nake faɗa ku yi min shaida a gurin Allah nayi imani dan haka ni bana tare da waɗancan waɗanda suka ce za su jefe ku waɗanda suka ƙaryata ku waɗanda ba su yarda da ku ba ni nayi imani da Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce ni ila dukuli aljanna sai aka ce shiga aljanna qala yace ya laita qaumi ya lamu ina ma mutane na sun sani ina ma mutane na suna sani bima ghafara li rabbi da irin gafara da abinda ubangiji yayi min na gafara waja'alani minal mukramin ya sanya ni cikin wadanda aka girmama wato abinda ya faru bayan yayi musu wannan wa'azi ya gaya musu gaskiya ya tsage ta kuma ya nuna shi yana tare da manzanni yayi imani sai suka kashe shi shine abin da ya biyo baya tunda haka suka gaya wa annabawan za su yi wa annabawan to shi tunda dama mutum ne da ya zo bai da gata da haka suka kashe shi suna kashe shi sai Allah ya ce shiga aljanna ili da dukuli aljanna sai aka ce shiga aljanna da haka ya shige ta Allah yake azurta shi ya tafi mai da damuwa shi gaba daya in ma mun tafi akan wancan waɗancan malamai da suke cewa yana da rashin lafiya ta kuturta jikin shi yana yankewa Allah ya tafi mai da wannan da haka ya shiga cikin aljanna yana mutuwa aka ce shiga aljanna kaga wanda yake gwada kenan mutum yana iya mutuwa ya zam yana cikin ni'ima da jin daɗi amma mutanen da suke tare da shi ba su sani ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin hadisi ingantacce yace idan an daugawa ai sauri akai ta idan mutumin kwarai ne to yana cewa ku gabatar da ni ku kai ni ku kai ni saboda abinda ya hangana alkhairi idan kuma ba na kwarai bane to zai ta cewa ina za ku da ni ina za ku da ni da haka ku kuna dauke da abu amma abu mara kyau to shi sa ake son an daugawa ai sauri kada a tafi tafiya a hankali a hankali a'a ai sauri ba kuma gudu ba a tafi a je a kai shi abin ne to wani ana dauke da shi amma ki ni'imar da yake ciki kila ta fita ku yanzu ga zafin rana ana azumi kila an daugawa za a je a binne ta kowa yana tafiya dai dole saboda yanayi da kuma neman lada to kila shi kuma yana cikin inuwa daga wajen Allah duk wannan abu ne mai sauki yadda yanzu yadda kake zauna a inda kake zauna na kusa da kai da zan yi bacci yi mafarki yana cikin ni'ima da jin daɗi ya gan shi a wani lambu ga kayan marmari ya ɗiba yana sha ga iska mai daɗi ga ruwa mai daɗi ya ji cikin jin daɗi kila ka kalle shi yana baccin ka ga yana murmushi zai iya yiwa kai yana bacci yana murmushi sai ya barka kace ya akai wani ce wani mafarki ne mai dadi na sha ni'ima wallahi ki ban so ma na tashi ba kaga ai ba za ka kare tashi ba to wanda yake nuna maka ashe mai sauki ne mutumin da ya mutu gashi kana gani kuma yana cikin ni'ima ko aka san haka gashi ana gani amma yana cikin azaba yadda za a iya samun bai bacci kuma da zai kwanta bacci shiga wa'ala ila ma na aje na ihu sai an tashe shi a ce tashi sannan ya ajiye zuciya ce ce me ba ya ce wallahi wani kaza da kaza ni suranta wata sura da babu ita ma a zahiri sai dai a ce masa to kai addu'a ba wanda zai ce shirgegen makarici ne ƙarya kake ba wani abin da ya biyo ka ga ka anan masallaci za a yarda cewa ya ga abin kuma abin ya biyo shi kuma wahala ya shiga har yake ihu duk da gashi a masallaci da fanka da komai amma yana ihu to wannan da yake nuna maka a cikin ikon Allah mutum zai iya zama ya mutu yana cikin ni'ima zai iya zama ya mutu yana cikin azaba duk da gashi ana tare da shi shi yasa wawayen da suke dauka wai azabar kabari sai ai mu gashi an mutu an je an tona kabarin ba a ga komai ba sai ya za a ce na cikin kabari za a bude da masa maddal basar kun san hadisi yazo in mutum da kwarai ne bayan ya amsa tambaya ya ce wannan jarrabawa to za a bude da mai kabarin sa iya ganin shi ko kun sashi a rami dan karamin can kuma yana cikin guri mai yalwa da fadi da ni'ima da haske duk kuma waɗannan abubuwa ɗin Allah ya samar da abubuwan da zai sa mutum ya yi imani ya yadda da su a rayuwa yanzu ai akwai dabbar da zaka je ka tadda yanzu da wannan zafin da ranar tana cikin ramunta ramin kofa ɗaya ne da shi kuma ta shige can ciki amma bata mutu ba tana rayuwa kila ma sai ce kwana uku anan bata fito ba waye yake bata iska Allah kai in akai ma rami da irin wannan yar kofar da ita ce in ka shiga mutuwa za ka yi ba muna ganin rijiya ba in zafi wani sa mutum zai shiga rijiya sai ana watsa mai ruwa daga waje to amma ita dabbar da yake Allah ya halicce ta ta yadda za ta iya rayuwa a nan wata sai ce safi a cikin ramin ta bata fito ba kuma duk wannan zafin ranar da ake da komai tana ciki to ashe abu mai sauki ne mutum yana cikin kabari ya zama gidan ni'ima ne rawdatun min riyadil janna ya zama dausayi ne daga dausayin aljanna kuma ana iya samun akasi da haka mutumin nan yana mutuwa Allah ya ce shiga aljanna yana shiga sai ya ce qala ya laita qaumi ya alamun ce ina ma kai ce ina ma mutane na suna sani bima ghafara li rabbi da irin gafarar da ubangiji ya min waja'alani minal mukramin ya sanya ni cikin amin wanda aka girmama shine wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan ya nuna hali na mumini yana son alkhairi ga mutane a kowane yanayi Qatada yana cewa la talqal mu'mina illa nasiha shi dai mumini duk inda ganshi zaga mai son alkhairi ne ga mutane la talqahu ghashyan ba za ka samu mumini yana algushi ba yana mugunta lamma ayyana ma ayyana min karamatillah wannan mutumin da ya ga abin da ya gani na girmama wanda Allah ya mai qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi waja'alani min al-mukramin sai ya buri Allah ya sanar da mutanen shi tamanna ala Allah an yu'allima qaumahu ya buri ina ma Allah ya karantar ya sanar da mutanen shi mimma ayana min karamatillah irin abin da ya gani na karamar da Allah ya mai wama hajama alayhi da irin abin da ya gani dafi Abdullahi dan Abbas yake cewa yayi wa mutane nasiha yana da rai shi wannan mutumi kun ga yace ya qaumi tabi'ul mursalin sannan yayi musu nasiha bayan ya mutu yace ya lai ta qaumi ya adamu da haka to haka ake son mu'mini ya zama mai fatan alkhairi ga dukkan mu'minai a kowane lokaci kada ya zama yana da fatan sharri da mummunan abu ya zama mu'mini ana so ya zama nasihan nasihan shine mai san alkhairi ga mutane ba wai mai san sharri ba ko mai fatan sharri ga mutane da haka yayi buri ina ma mutane sun san irin abin da Allah ya yi da haka girmama wanda Allah ya masa yayi burin ina ma sun sani da sun yi imani to amma ba su sani ba tunda ya riga ya wuce su kuma Allah bai rubuta musu shiriya ba da haka Allah ya halakar da su sai Allah ya ce min
wa anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin min as-samaa'i wa ma kunna إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون
نعم وأن متاني الله لك الدرس يجي سوى أن متانا القرية دبسي إيماني با shine Allah ya ce wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama ba mu saukar da wata rundina daga sama ba min ba'dihi bayan wannan mutumin ala qaumihi akan mutanen shi ma'ana da Allah ya tashi halakar da su ba rundina aka aiko daga sama ba Allah ya ce ba mu saukar da wata rundina ga mutanen shi ba bayan shi daga sama wa ma kunna munzilin Allah ya ce ba mu ba wanda za mu saukar bane ma'ana halakar da su ba wani abu ne da ya dau lokaci ko ya bukaci a saukar da wata rundina Allah ya ce in kanat illa sayhatan wahidatan tsawa ce kwaya ɗaya tak fa idahum khamiduna sai ga su a gurfani sai ga su a mace ga su nan ba ta motsi dan haka wanda ya nuna Allah ya halakar da su kuma ya halakar da su ne cikin lokaci kankani ba bukatar a saukar da rundina ta mala'iku lamarin ya fi saukin lamarin ya fi da haka Allah ya ce kuma wa ma kunna munzilin ba kuma ba masu saukarwa ba ne dan haka ba mu saukar ba in kanat illa sayhatan wahidatan kala ne guda ɗaya Allah ya halakar da su dan haka aka waye gari sai ga su a gidajensu a mace duk gaba ɗaya sun mutu ba wani wanda ya rai dan haka Allah ya gama da su to waɗannan mutane kamar yadda muka ambata farkon bayanin wannan kissa wasu sun ce su ne mutanen ƙarya Antakiya amma magana mafi inganci ba su bane duk da yawa ne sun kira alƙaryar da Antakiya kuma wasu suka ce waɗannan manzanni manzanni ne daga Annabi Isa shi ma wannan muka ce ba shi ne ingantacce ba Ibn Kathir ya faɗa abubuwa guda uku da suke ƙarfafa cewa a waɗannan mutane ba mutanen Antakiya ba ne kuma ba wannan manzanni manzanni ne daga Allah ba wai wanda Annabi Isa ya turo ba ne yace abu na farko a ita kissar afili take gwadawa cewa waɗannan manzanni daga wajen Allah ne ba daga wajen Annabi Isa bane ba kamar yadda wasu malaman tafsiri suka ce Annabi Isa ne ya turo su almajiran shi bane yace a kissar afili take domin Allah ya ce iz arsalna ilayhi yayin da muka aika musu iz arsalna ilayhi musnayn yayin da muka aika musu mutum biyu fakazzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaykum mursalun suka ce mu an aika mu zuwa gare ku har inda suka ce rabbuna ya'lamu inna ilaykum la mursalun dan haka wa ma alaina illa albalaghul mubin dan haka wannan yake nuna kai tsaye Allah ne ya aika su abu na biyu mutanen Antakiya a tarihi an samu sun yi imani da manzannin da Annabi Isa ya aika sun yi imani da ƴan aikan Annabi Isa suna cewa ma kusan garin shi ne farkon gari da ya yi imani da Annabi Isa don haka wannan garin yana ɗaya daga cikin garuruwa guda hudu masu girma gurin kiristoci akwai Kudus don nan ne garin da aka haifi Annabi Isa akwai Antakiya saboda yace gurin da suka fara yin imani da Annabi Isa din akwai Al-Iskandariya saboda su kuma su ne a nan ne suka haɗu suka cimma wata matsaya ta wanda matsayin da suka ɗauka a matsayinsu na malaman kiristoci da jagororinsu sannan sai garin Romiya dan nan ne garin da shugaban yake Constantine da haka a nan yake cewa wannan Antakiya dama ce sun yi imani wannan alƙarya kuma ba su yi imani ba da haka ba Antakiya ba ce abu na uku shi kissar Antakiya tare da Hawariyun ta faru ne bayan saukar da Taura bayan saukar da Taura kun san Annabi Isa shi ya zo ne dan ya cika ya zo da ƙari akan abin da Annabi Musa ya zo da shi wali uhilla lakum ba'dhal ladhi hurrima alaykum da haka a Taura ta sauka da Annabi Isa ya zo da Injila to kuma mutanen ana hada duka abubuwan guda biyu ne shari'ar Annabi Isa ciko ce da ƙarin bayani dangane da abin da Annabi Musa ya zo da shi da haka waɗannan mutanen Antakiya din sun yi imani bayan saukar a Taura to kuma abinda Alkur'ani ya nuna tun bayan da Allah ya halakar da Fir'auna da mutanen shi mutanen Annabi Musa kenan to Allah bai ƙara halakar da wata al'umma irin halakarwa ta gaba ɗaya ba Allah ya ce wa laqad atayna Musa al-kitaba min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula Allah ya ce mun bai wa Annabi Musa littafi bayan da muka halakar da karnoni na farko dan haka suka ce wannan kuma alƙarya da muka karanta yanzu labarin ta yanzu kun ga Allah ya halakar da su ne dan haka magana mafi inganci wannan alƙarya ba ita ba ce waccan Antakiya da yawanci malaman tafsiri suke ambato sannan kuma ba waɗannan manzanni ne daga wajen Allah madaukakin sarki, kuma Allah madaukakin sarki ne ya aiko su. Sai Allah madaukakin sarki ya ce mi,
ya hasratan ala al-ibad ma yaqtihim min rasul illa kanu yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna qablahum min al-qurun annahum ilayhim la yarji'un. Wa in kullun lamma jami'un ladayna muhdharun.
Sai Allah ya ce ya hasratan ala al-ibad, ya kaitu ya nadama akan bayi. Ma ya'tihim min rasulin, babu wani manzo da zai zo musu. Illa kanu bihi yastahzi'un, face sun kasance suna masa izgili. Alam yarau, shin ba su yi kallo ba, ba su yi duba ba, ba su gani ba. Kam ahlakna qablahum min alqurun, nawa karnoni nawa muka halakar gabaninsu. Annahum ilayhim la yarji'un, kuma waɗannan karnoni zuwa garinsu ba za su dawo ba. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun, kuma dukkaninsu gabaɗayansu Allah madaukakin sarki ce masu halatta ne a wajenmu. Ma'ana wannan taqibi ne Allah ya biyo da shi. An biyo da waccan kissa da nuna yadda bayi suka yi hasara irin masu dabi'u na ƙaryata manzanni. Ya hasratan ala al-ibad, ay ya wailal ibad, ya kai can bayi, ya nadama su, doguwar nadama su da zafi a karan kansu. Saboda me? Saboda tozarta namarin Allah, saboda kin yin imani, saboda wa ma ya'tihim min rasulin, babu wani manzo da zai zo musu irin waɗancan mutane. Illa kanu bihi yastazi'un, face suna masa izgili. To ku duk waɗanda suka yi wannan, to kai can nadama su, nadama su za su yi tsawo, za su shiga cikin wahala, kuma sun yi hasara. Sai Allah ya ce alam yarau, shin ba su yi kallo ba ne, ba su gani ba ne. Kam ahlakna qablahum min alqurun, qarnoni nawa muka halakar gabaninsu. Annahum ilayhim la yarji'un, kuma waɗannan qarnonin ba za su dawo ba, sun riga sun tafi kenan. Kaifa lam yakum lahum ila hadhihi ad-dunya qarra wala raj'a, su duba su gani waɗannan karnoni da aka halakar, ba wani karnin da aka halakar kuma yau ya dawo, ya riga ya wuce kenan. Don haka da yawa da suke zaton cewa wai wannan rayuwar an mutu an tafi shikenan, ba haka bane. Akwai hisabi, kuma in an riga an wuce to mutum ba zai da ba zai ji kuma ya gamu da Allah madaukakin sarki. Shi yasa Allah ya ce wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun, dukkan su gaba daya babu wani al'umman da suke da suka wuce da al'umman da za su zo. Allah ya ce duk gaba ɗayan su ladaina muhdharun, za su zama halattattu a wajenmu, ma'ana za a kawo su, za a zama waɗanda za su zo gaban Allah madaukakin sarki ya saka musu da ayyukansu. In alkhairi suka yi Allah ya ba su alkhairi, in kishi ya sani ma Allah zai ba su. Wa in kullal lama lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum, dukkaninsu Ubangiji zai cika musu ayyukansu. Don haka duk wanda ya riga ya wuce da wanda za su so gaba, to duk za su koma ne gurin Allah madaukakin sarki, za zama sun halattu a gurin Allah, kuma Allah zai yi hisabi. Allah ya dace da mu abinda muka karanta daidai. Allah ya ba mu lada na kuskure. Allah ya yafe mana, ya ba mu ikon gyarawa. Allahumma hdina fi man hadaita, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina wasrif 'anna bi rahmatika sharra ma qadait, innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alayk, innahu la yuzillu man walayta wa la ya'izzu man 'adayt. Tabaraka rabbana wa ta'alayt, subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil 'alamin.